Sashin Hausa na muryar Amurka ke sauraro kan mita 13, 19, 25, mita 31 da kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niya FM. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin saruwa da kowa wannan dare na Juma'a. Ana cacar baki kan nada wata matashiya mai suna Hindatu Umar mai zabo da aka yi zaman shugabar majalisar karamar hukumar Argungu a jihar Kebbi. Muna da rahoto kan wannan yau. Rana ce da idan muka bude layukan mu za mu ba ku sunan fadin duk wani abin da ke ci muku towa ƙwarya. Yanzu ga nazarin nan da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Adadin mutanen da suka mutu a lokacin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife da su cikin teku a dab da gabar kasar Misr a wannan makon yana ƙara haurawa sama. A yanda jami'ai da masunta suke janyo gawarwakin waɗanda da yawa daga cikinsu sun rube daga cikin ruwa. Kafofin labarai na gwamnatin Misra sun ce an tsamo gawarwaki fiye da 145 daga cikin ruwa, da yawa daga cikinsu mata ne da yara. Ƙungiyar kula da masu hijira ta ƙasa da ƙasa ta ce akwai jariri guda ɗaya a cikin matattun. A yau Juma'a ne, ‘yan uwa da iyalai suka taru domin duba ‘yan uwansu a bakin teku inda aka aje gawarwakin kafin a kai su ɗakunan ajiye gawarwaki na asibitoci. A ranar Laraba an ceto mutane fiye da 160 a 'yan sa'o'in da suka biyo bayan kifewar wannan tsohon jirgin ruwa na kamun kifi a kusa da garin Rashid mai tashi jiragen ruwa a mahaɗar kogin Nilu da tekun Bahar Rum. Ana kirtar zaton jirgin na ɗauke da mutane tsakanin 450 zuwa 600. Har yanzu ana ci gaba da aikin neman waɗanda hatsari ya rutsa da su. A watan Afrilun wannan shekara ne aka kona tan 105 na hauren giwa da wani ton ɗaya da kusan rabi na hauren karkanda a gandun shakatawa na ƙasa na Nairobi a ƙasar Kenya. Wannan abu da ƙasar Kenya ta gudanar maƙasudinsa shi ne nuna wa duniya cewa hauren giwa ba shi da wani amfani idan ba a jikin giwayen yake ba. Shugaba Uhuru Kenyatta zai bayyana cikakken goyon bayan ƙasarsa ga haramta cinikin hauren giwa a duk faɗin duniya a wajen taron 'yan rajin kare namun daji na duniya wanda za a fara gudanarwa gobe Asabar a Johannesburg ta ƙasar Afirka ta Kudu. Ana sa ran wannan taron da aka sanya masa suna babban taro kan safaran namun daji da ke fuskantar hatsarin karewa a bangon duniya zai yanke shawara akan ko za a kyale kasashen Afirka su lalata ko kuma su sayar da hauren da suka kama domin samun kuɗin gudanar da ayyukan kare dabbobin na daji. Wannan batu ya janyo muhawara mai zafi a nahiyar inda wasu ke cewa rayuwar giwaye tana kan siraɗi. A cikin 'yan shekarun nan an kashe dubban giwaye domin cire hauren su wanda ke yin kasuwa sosai a kasashen Asiya. A gidaddigar giwayen da aka yi kwanan nan ta nuna cewa yawan giwayen ya ragu da kaso 30 cikin 100 a tsakanin shekara ta 2007 zuwa 2014. Kusan kasashe 30 ne ke nuna goyon bayan haramta kasuwancin haure a kasashen duniya ciki har da Kenya. Labaran duniya kuke sauraro daga muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban 'yan sanda na birnin Charlotte da ke jihar Carolina ta Arewa a kudu maso gabashin wannan ƙasa a ya bayyana yau Juma'a cewa da sannu za a nuna hoton bidiyon 'yan sanda da suka harbe wani baƙar fata. Shugaban 'yan sandan ya ce akwai lokaci daki-daki na nuna faifan bidiyon yayin da yake wa taron manema labarai jawabi a ranar Juma'a. Ya ce akwai buƙatar yin taka tsantsan wajen yadda za a bayyana labarin. Tuni iyalan wanda aka harbe Keith Lehman Scott suka bayyana faifan bidiyon wayar salula da matar mamacin ta ɗauka a yayin da ake harbe shi ranar Talata. Faifan bidiyon dai bai nuna ko shi Mr. Scott yana ɗauke da bindiga ba a yayin da 'yan sanda suka tunkare shi. Hakanan an ji maganar matarsa tana roƙon 'yan sanda akan kar su harbe shi. Mijinta babu bindiga a tare da shi a yayin da 'yan sandan suke buƙatarsa da ya fito daga cikin mota. Bayan da takaddama ta ci gaba, matar ta ci gaba da cewa mijinta baya ɗauke da makami. Su kuma 'yan sanda suka ci gaba da neman Scott ya ajiye bindigarsa. Daga baya aka ji ƙarar bindiga sannan aka ga Mr. Scott a galabaice a kwance a ƙasa. Jami'in 'yan sanda Fudni ya ce an miƙa aikin gundunar gudanar da binciken wannan lamarin a hannun hukumar 'yan sanda ta jiha domin tabbatar da cewa an samu wani ɓangare mai zaman kansa da zai bi diddigin wannan abu. Haka kuma ya ce an kama wani dangane da harbi, wani ɗan zanga-zanga har lahira da aka yi a ranar Laraba. Har-haren saman jiragen yaƙi a garin Aleppo da ke arewacin Siriya ya ƙara tsananta a yau Juma'a. Wange sa ido game da ƴancin ɗan adam akan yaƙin Siriya wato Syrian Observatory for Human Rights a turance, wacce kuma ke da matsuguni a Birtaniya ta rawaito cewa akalla an harba rokoki 30 daga daren jiya zuwa yau. Haka ma ma'aikatar tsaron fararen hula ta Siriya ta ce ruwan bama-baman ya ɓata wasu gine-ginen ma'aikatar su. Dakarun Amurka da na leƙen asiri suna ƙalubalantar Rasha game da damar da suke da ita ta daƙile rikicin Siriya, maimakon haka sai ma daɗa ci gaba da haifar da masifa ga bil'adama. Wannan zargi ya biyo bayan sanarwar da sojojin Amurka suka yi ne na ƙaddamar da sabon shirin sake ƙwatar wasu muhimman wurare a garin Aleppo daga hannun 'yan tawaye, wanda haka ya ɓata shirin saran samun yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kai agaji ga waɗanda yaƙin na shekaru 5 ya ɗaiɗaita, duk da yadda ake taɓarin wutar ta sama a Aleppo. Wanda hakan ya durƙusar da maganar tsagaita wuta, jami'ai sun ce ba wani tabbacin da rashin take da shi a cewa za su iya yin nasara akan abokan karawar tasu.
Labaran duniyar kina ka saurara daga bakin Nazir Ahmad Hausawa. Madalla cacar baki ta kauda game da nada wata mace da aka yi matsayin shugabar majalisar karamar hukumar Argungu a jihar Kebbi ga Murtala Faruk Sanyinna da cikakken bayani.
Da yammacin jiya Alhamis ne da Hindatu Umar mai zabo ta karbi rantsuwar kama aiki a matsayin shugabar karamar hukumar mulki ta Argungu, daya daga cikin manyan kananan hukumomin jihar Kebbi. Hindatu yar shekaru 25 ta dare mukamin ne bisa umarnin gwamnatin jihar a zaman shugaban karamar hukumar ta rikon kwariya, biyo bayan rusa majalisun kananan hukumomin jihar da gwamnatin ta yi sakamakon karewar wa'adin mulkin su. To sai dai wannan matakin na gwamnati ya janyo cece-kuce da ra'ayoyi mabambanta tsakanin jama'ar karamar hukumar, yayin da mafi akasari suke ta'allaka lamarin da al'ada ko kuma addinin yankin.
Sunana Adamu Muhammad Argungu. To ni da ra'ayina shi na gaskiya ni ba wai adawa nake yi da Hindatu ba, amma dai ina dangance da addini na. To mallam ka duba gani shekara ta 25 ha ko ba taɓa aiki ko ina ba, ko ina da kasin ba taɓa zuwa ba. Makaranta ɗaya ta ƙare SSC ko mun san makarantar da ta ƙare. To ya na za a yi a ce a kawo ta wayar da ce ta mulki Argungu, ko namiji ya iya bale mace gaskiya da wata ciki, kuma gwamnati ke ra'ayi da ita.
To baka ganin watakila gwamnatin ta ga cewa watakila za ta iya yin aiki shi yasa take da ra'ayi da ita?
Gaskiya ba ta iya yin komai wallahi.
Sunana Mallam Haya Abubakar Argungu. Gaskiya mu a namu gani ba karamin kuskure aka tafka ba. A Hindatu karama yarinya ce shekara 25 ke gare ta, haka kuma ba ta taba aiki na gwamnati ba, ko ma misali ko mu ce da wani kamfani ba mu taba jin labari ba. Duk wanda za a bayar irin wannan matsayin ana sa ran mutum ne wanda yake cewa haziki game da aiki, a kallace ana sa ran experience din shi zai kai shekara 10. Sannan ci baya mu ga namu gani wannan ci baya ne ga masarautar Kebbi gaba ɗaya.
Duk da haka dai da akwai da dama da suka yi na'am da wannan sabon ci gaban, waɗanda suka yi tururuwa suka rufa mata baya sa'ad da ta kai ziyara a fadar mai girma sarkin Kebbi Argungu jim kaɗan bayan an rantsar da ita.
Sunana Suraju Kasimu Magaji Argungu. Abin da yasa bai zama abin mamaki gare ni ba, kowa ya sani ƙasa ga muna riko da constitution, wato kundin tsarin mulkin ƙasa. Ba da addini muke shari'a ba, ba da musulunci ba ko kristanci muke shari'a ba, da constitution. To constitution shi ya bata dama shugaba, kuma ni mun yi farin ciki da haka, muna fatan ma ta yi abin da mazan ma ba su yi ba, kuma muna tare da ita muna bata goyon baya 100%. Sannan ba kasawa ta ba don ɗaya mace ta to ta jagoranci, abinda kowa ya sani na ƙasa ga har gwamnati an hito ta mace ta to takara. So don waga ta rike mukami na baya ga dangi ga lamarin siyasa ba abin mamaki bane.
Shi kansa sarkin Kebbi na Argungu Alhaji Sama'il Muhammadu Mera yayi kokarin ankarar da jama'ar karamar hukumar da surungumi sabon al'amarin da ba sabon ba, wanda a cewar sa bai saba wa ka'ida ba.
Muna roƙon Allah shi mai jagora.
Amin.
Allah yasa na ki lokaci ya fadi kasan nan a ce a shi mace ma ta iya.
Amin.
Yayi kokarin zantawa da sabuwar shugabar Hindatu Umar, to amma kuma ta dage akan sai nan gaba kadan idan ta kimtsa. Wannan lamari dai ya zo wa jama'ar yankin Abazata. Kasancewar mata akan irin waɗannan mukamin abu ne da ba sabon ba a arewacin Najeriya, musamman a yankin Sokoto, Kebbi da Zamfara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala, masu sauraro kafin mu buɗe layukan mu bari mu so sakunne da wani waka ta marigayi Maman Shata.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla mun bude layukan mu a yanzu, kuma yau ku ne kuke da zaɓin abinda za ku yi magana kai da yake yau Juma'a. Ce ga kiran mu ta farko daga Katsina. Wane ne tare da mu daga Katsina?
Yaro, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana na Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'ar reshen jihar Katsina.
To mallam Haruna, mun karkada kunnuwa, muna jin ka.
Wani yana kira ne duba da halin yanayin kunci rayuwar da al'umma ke ciki a Najeriya, nake kira da babban murya ga iyayen sarakuna da kuma malamai. Ya kamata su tashi aikin wajen baiwa gwamnati shugaba Muhammadu Buhari shawara da kuma nuna mata illolin da karancin abinci da kuma tsadar rayuwar ake fama da ita.
Kana jin laifin gwamnati ne?
A gaskiya, idan aka duba akwai sakacin gwamnati gaskiya, ya kamata iyayen sarakuna da malamai su tashi aikin wajen ba ta shawara.
Su kuma jama'a fa, su kuma jama'a fa, musamman 'yan kasuwa. To, ina jin layinsa ya yanke, dama tambaya nake so masa ko su 'yan kasuwa wace irin shawara zai ba su. Bari mu je Nasarawa, dawa muke tare daga jihar Nasarawa.
Da Bashir Tela a Lajin Bare-bari. Jihar Nasarawa.
To Malam Bashir, mun karkade kunnuwa, muna jin ka yau.
To a gaskiya ni zan nuna farin ciki na ne bisa ga nada wata matashiya a shugaban karamin hukumar Argungu. A gaskiya ba karamin ci gaba ne ba. Yana da kyau kwarai da gaskiya, ba ma matasa su ma dama da su duba su baje na su bajintan. Don kuwa aka nada manya ko tsofi a gaba illa cin hanci da rashawa ko babun da suke tsilala. Su yana da kyau kwarai da gaskiya, ba ma mata matasa dama domin su ma a gana su taka rawar.
Wato, a ga irin rawar da za su iya takawa.
kware da gaske. Nagode.
To mun gode kware a Malam Bashir daga jihar Nasarawa. Bari mu karkata mu tafi jihar Yobe. Wane ne tare da mu a layi daga Yobe? A ba ma jin ka sosai ko za ka daga murya? Adam Mustapha. To Malam Adam, me kake son yin magana kai yau? Malam Adam, kana jin mu? To ina jin layin Malam Adam daga jihar Yobe ya yanke. Ba ma ji abin da yake faɗa. Dama akwai ƴar tangarɗa game da layin sa. Kamar yadda aka sani, yau Juma'a ce, saboda haka idan kuka kira za ku yi magana ne kan duk irin abubuwan da suke ci muku tuwo a ƙwarya a cikin shirin namu na yau. Saboda haka kar a manta, ana iya bugo mana domin a bayyana duk abubuwan da ke damunku. Bari mu je mu Sokoto, birnin Shehu. Wake tare da mu daga Sokoto?
Kana magana da Aminu mai albasa a kasuwar Gwagwalda.
To Malam Aminu, me kake tafa da shi a yau Juma'a din nan?
Lai na wa gudunmawa shirya na ga shugaban karamar hukumar mulkin mu ta buɗin ga local government da shi taimaka ta gyara muna hanyar mu ta tafi daga garin buɗin ga zuwa garin Abdulsalami.
Haka.
Ta Allah shi gyara muna hanyar nan, saboda muna cikin matsalar damuwar rashin hanya a wannan wurin gaskiya. Yi fi lai.
To a.
Na kai koki na gari a madadin garin mu baki daya.
To Malam Aminu, muna fata cewa hukumomin na Boɗinga sun ji wannan kuka taka sosai. Daga nan Sokoto, bari mu yi gabas mu doshi Adamawa. Wa ke tare da mu daga Adamawa?
Kana magana da Abdulkarim Nazami daga Mubi North, karamar kuma Mubi ta Arewa.
To Abdulkarim, in kana jin mu, layin ka yana dan daukewa kadan kadan, amma in kana jin mu, me kake tafi da shi ne?
Ni amma magana ne akan mutanen karamar hukumar Boɗinga nan da suke complaining akan wannan yarinya da aka bata.
Karamar hukumar Argungu ne, ba Boɗinga ba. Argungu a jihar Kebbi.
Da su yi tuna cewa mulki Allah ne yake bayarwa, mata addu'a, ita kuma ina jawo hankalinta ta ɗauki amanar da
aka ɗora mata.
Aka ɗauka mata, ta baiwa mara ta kunya.
Haka ne. Muna fata tana jinmu, kuma muna fata cewa kamar yadda kafa daɗin za ta ba da mara ɗa kunya, kuma muna mata fata alheri Allah ya ta riko. Daga nan Adama, bari mu gangara makwabci ta Maiduguri a jihar Borno. Wake tare da mu a kan layi?
Abbas ne daga Gomariya Port, Maiduguri.
To Malam Abbas, muna fata kana lafiya, kuma mun karkaɗe kunnuwa mu ji ka. To ina jin layin Abbas ya yanke ya tafi. Idan Abbas kana sauraron mu ta radio, watakila za ka sake kokarin kira, ko Allah zai sa ka sami layin. Mu ji abin da kake tafa da shi a yau din nan, musamman maganin cewa a nan jihar Borno din akwai abubuwa da dama suke faruwa. Bari mu gangara har yanzu dai muna nan jihar Borno din, muna tare da wani wanda ya kira daga Biyu. Wane ne tare da mu daga Biyu?
Musa Ilyasu daga Biyu.
To Malam Musa, mun karkada kunna mu ji abin da kake tafa da shi yau.
Abin da nake tafa da shi ne kamar haka. Tunda kuka ce koya fa da ra'ayi, ra'ayina a nan shi ne mutane da cewa Allah ya taimaka Buhari ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya ne? To amma mutane magoya bayan ba su yarda cewa wannan tsanin da ake ciki ba sa so su ce a ce a zamanin sa aka samu wannan tsanin nan, haka ne?
Muna sauraron ka, mun kada kunne, mun kasa kunne don ce.
To idan mutum zai faɗa kansa gaskiya a duk zamanin da aka ce an samu sauƙi, aka samu saɓani sauƙin, to sai a yarda wanda ya kawo sauƙin nan dalilin sa aka samu rashin sauƙin. Saboda haka ina fatan Allah ya kawo mana sauƙin tsananin da muke ciki yanzu da izinin sa.
To amin su mamu Malam Musa, mun gode ƙwarai da wannan bayani naka. Bari mu tafi jihar Niger. Wane ne tare da mu kan layi daga Niger?
Kana magana da Aminu Hassan Makusidi.
To Malam
Gaushishi.
To Malam Aminu daga Wushishi mun kasa kunni mun karkada kunnu a muna jinka.
Ni bayani nake so yi da mutanen Neja. Ya kamata mutanen Neja su hankalta ba abu lolo goyen baya.
Goyen baya kamar yaya?
Yawwa game da yanda ya taso da ayyuka da gyare-gyare a hali yanzu. Ai in an duba yanzu gwamnatin akwai ci gaba. Kuma ya bude kowa bude ga kowa ya kawo mishi shawara a hali yanzu. Don ya ci gaba da gyare-gyare. Fata na shi ne a ci gaba da bashi cikakken goyon baya saboda kasar state din mu tai kyau.
To mun gode kwarai a Aminu daga Wushishi da fatan cewa waɗanda kake magana game da su sun saurare ka. Bari mu karkata zuwa Baucin Yakubu. Wane ne kan layi?
Muhammadu Ibrahim ne daga jihar Bauchi.
Muhammadu Ibrahimu daga jihar Bauchi. Daga wani gari kake kira jihar Bauchi?
Karamar hukumar Ganjuwa.
Karamar hukumar Ganjuwa, kana garin Kafin Madaki kenan nake tsammani. Mun karkade kunnu a muna jinka.
To da farko ina fatan alheri ga dukkan masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka.
Haka.
Da ku gida ma'aikatan gidan rediyo dukkan ina fatan alheri a gare ku.
To muna godiya kwarai da gaske.
Ni iyaka abinda nake tafi da shi kenan.
To mun gode kwarai a Muhammadu Ibrahim daga Ganjuwa jihar Bauchi. Da wannan kuma muka zo ga ƙarshen kirayen namu na yau. Sai ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu zo mu sake buɗe layukan mu a shirin dare domin ku ci gaba da kira. Madalla daga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ana ci gaba da gasar cin kofin kalubale na kasar jamhuriyar Kamaru wanda kulab din Bambutus na garin Buda ta kara da kulab din Kuton Sport de Garwa sun fafata ne a filin kwallon kafa na birnin Yaounde. Anda Bambutus ta jefa kwallo guda shida a ragar Kuton Sport de Garwa, ita kuma kulab din Kuton Sport de Garwa bata jefa ko kwallo guda a ragar Bambutus de Buda ba. Kana a yanzu haka Bambutus de Buda za su kara ne da kulab din AJFS International na birnin Duwala ranar Laraba mai zuwa na kwata final. Ta ɗaya hannun kuma shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka ne CAF Isa Hayatu ya jagoranci wani bikin zaben aji-aji na gasar da za a gudanar na cin kofin kwallon kafa na matan nahiyar Afirka a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Mr. Michael ma'aikaci ne a hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru FINCAFOOT ya yi ba da yanda aka gudanar da bikin kamar haka.
Le premier ministre chef du gouvernement du Cameroun monsieur Philemon Yang, de notre côté on a eu le président de la FINCAFOOT
yayi kuma manyan kusoshin CAF sun zo nan kasar Kamaru. Prime Minister kasar Kamaru ma Philemon Yang ya ziyarci wannan wajen. Haka Isa Hayatu da tsofaffin ƴan wasan kwallon kafa duk sun zo kasar ta Kamaru. Baba Ahmadu yace
a gaskiya dai ba mu ji dadin wato abin da aka yi ba, domin a gaskiya an maida abin ya zama siyasa, domin ba mu ga ba gayyaci ma ƴan wasa wato matan ƴan kwallon kafa ma ba gayyace su ba. Garuruka da yawa masu yin kuka ka gane ba, saboda haka mu ba mu ji dadi ba. A gaskiya ya zama siyasa, an ga ci ministoci gamnoni wato dai sauri da sauransu dai hakan nan, amma ba ainin ma wanda ma abin ya cancanta ma wato su zamto a wajin su halarci wato wannan fagin.
Za a fara gudanar da gasan kwallon kafa ne ranar 19 ga watan Nuwamba 2016, kuma za a kammala wasan ne ranar 3 ga watan Disamba 2016. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Akwai lokacin da alamu suka nuna kamar an kawo ƙarshen yakin fasasan Sudan ta Kudu na shekaru biyu da rabi. A watan gusan shekarar ta gabata, shugaba Salva Kiir da Riek Machar suka rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya da kawo ƙarshen rikici a ƙasar. Ƙa'idodin yarjejeniyar sun tabbatar da Salva Kiir a matsayin shugaban ƙasa, kana suka mayar da Riek Machar cikin gwamnati a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya. Amma cikin ‘yan watanni bayan komawa Riek Machar Sudan ta Kudu, ya kuma fara aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasar, sai rikici ya sake barkewa shi kuma Riek Machar sai ya arce daga kasar ɗaya daga cikin abu mafi muni game da rikicin kasar Sudan ta kudu shine yadda ake tilastawa yara shiga aikin soja yaran da shekarun su bai kai 18 ba akwai wasu ma da yawa da shekarun su bai kai 15 ba alƙaluma da kungiyar tallafawa yara ta majalisar dinkin duniya da ake kira UNICEF a takaice ta gabatar ta ce tun lokacin da rikicin Sudan ta kudu ya barke a watan Disamba shekarar 2013 fiye da yara 16 ne a duka bangarorin da ke fafatawa da juna suka tilastawa shiga aikin soja tun ranar 7 ga watan Yuli na shekarar 2013 lokacin da rikicin ya barke a kasar ta Sudan ta kudu kungiyar UNICEF ta sanar da duniya batun tilastawa yara shiga aikin soja duka bangarorin biyu na yin amfani da hanyoyi daban-daban da suka hada da matsawa iyaye ciki har da yaudara da ci da ceto domin su bada ƴaƴansu a sa su aikin soja rahoton UNICEF ya tadawa Amurka hankali matuka baccin kiran a kawo ƙarshen rikicin kasar ta Sudan ta kudu mun dage gwamnatin kasar da ta adawa su dauki matakan gaggawa na kawo ƙarshen tilastawa yara shiga aikin soja da ake yi ba bisa kaidar doka ba duk waɗanda suke da hannu a wannan al'amari ana iya aza musu takunkumi a ƙarƙashin dokar gwamnatin Amurka bugu da ƙari majalisar ɗinkin duniya na iya kakaba musu takunkumi in ji sanarwar da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya gabatar sanarwar ta ƙara da cewa ci gaba da ɗaukan yara ana amfani da su a rikicin Sudan ta kudu abu ne da ba za a lamunta da shi ba daina ɗaukan yara aikin soja da daina yin amfani da su a yakin Sudan ta kudu shine abu mafi a'ala ga Amurka mun tsaya kan bakarmu na gurfanar da duk waɗanda suke da hannu ɗaukan yara aikin soja gaban shari'a su furkanci hukunci sharhi murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
tuma da lakafinmu karkare shirin namu ga takaddun labaran duniya
Adadin mutanen da suka mutu a lokacin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife da su cikin teku a dab da gabar kasar Misra a wannan makon yana ƙara haurawa sama a yayin da jami'ai da masunta suke janyo gawarwakin waɗanda da yawa daga cikin su sun rube daga cikin ruwa Kafofin labarai na gwamnatin Misra sun ce an tsamo gawarwaki fiye da 145 daga cikin ruwa da yawa daga cikin su mata ne da yara kungiyar kula da masu hijira ta ƙasa da ƙasa ta ce akwai jariri guda ɗaya cikin matattun A watan Afrilun wannan shekarar ne aka kona tan 105 na hauren giwa da wani tan 1 da kusan rabi na hauren karkanda a gandun shakatawa na ƙasa na Nairobi a ƙasar Kenya. Wannan abu da ƙasar Kenya ta gudanar makasudinsa shine nuna wa duniya cewa hauren giwa bai da wani amfani idan ba a jikin giwayen yayi ba. Shugaban ƴan sanda na birnin Charlotte dake jihar Carolina ta Arewa a kudu maso gabashin wannan ƙasa ya bayyana yau Juma'a cewa da sannu za a nuna hoton bidiyon ƴan sanda da suka harbe wani bakar fata. Shugaban ƴan sandan ya ce akwai lokaci daki-daki na nuna faifan bidiyon yayin da yake wa taron manema labarai jawabi a ranar Juma'a ya ce akwai buƙatar yin takatsantsan wajen yadda za a bayyana labarin.
To masu sauraro da takardun labarin nan muka zo ga ƙarshen shirin ma wannan dare sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye cike har da filin nan na abari ya huce wannan masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani kafin mu ban kwana da ku ga gaisuwar fata alheri zuwa ga Jamilu Umaru tare da mai ɗakin sa Saratu Musa unguwar Lazare a daidai bankin Asusu. Da ke yamai a jamhuriyar Nijar muna taya su murnar samun haihuwar ɗaya mace da suka yi wadda kuma gobe ne za a raɗa mata suna Allah Ubangiji ya raya ta ga wata gaisuwar nan zuwa ga Malam Isa gwamnati tare da 'yan majalisar sa unguwar Jaki a Bauchin Yakubu da fatan kuna nan lafiya. Zamu da sauraron abokan aiki Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.